من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. حبيبين آيوين القرآن ميجرما دمكي أولنا مسلتي من البركة جيا مفارقة راتون سورة الطلاق وما kai rabin to mun kai rabi ko muna mun kai aya ta biyar sai lokaci da aka diba mu zaman yayi muka dakata insha Allah wai za mu ci gaba alagatu malam bismillah waton jiya mun yi nazarin ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bayanin wasu dokoki in an samu wato rashin jituwa tsakanin ma'aurata kuma har rabuwa ya taso yadda ya kamata a rabu. Ayoyin da muka karanta jiya sun yi bayanin dokokin rabuwan. Na farko kaɗan daga cikin abin da muka karanta ɗin shi ne ba a rabuwa sai cikin idda. Wannan idda ta farko fatallikuhunna li'iddatihinna, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a riwayan Imam al-Bukhari ya tabbata mana da cewa abin da ake ce ma'iddatihinna shi ne a sake su a rabu da su suna cikin tsarki, ba cikin haila ba, ba kuma tsarkin da aka yi jima'i da su ba. Wato mutum ya yi jima'i da matarsa da safe ya sake ta da rana, ko ya yi jima'i da ita da rana ya sake ta da daddare, ko ya yi jima'i da ita da daddare da safe ya sake ta. Wannan wato laifi ne, saki kenan irin na bid'a. Saki na sunna shi ne a saki mace cikin tsarkin da ba a shafe ta ba, kuma ba tana al'ada ba. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da a ƙirƙiri idda a lura da lokacin da aka fara shi, a kuma kiyaye ƙarshensa, saboda shi Allah subhanahu wa ta'ala qad ja'ala li kulli shay'in qadara, ya sanya gurgudu ga kowane abu, ya iyakance shi. Mun yi bayanin cewa ƙarƙashin waɗannan ayoyi malamai sun yi bayanin cewa saki yana da ɓangarori guda huɗu. Akwai sakin da ake ce mishi sakin kome, lokacin da mutum ya saki iyalinsa sakin da bai kai saki uku ba, kuma lokacin da suka rabu ɗin ba musanya aka yi ba, ba wani abu ta bada ta fanshi kanta ba. Saki na sunna kuma shine ya zama an sake ta ne a wato ba a cikin haila ba, ba kuma a cikin tsarkin da aka shafe ta ba. Saki na bid'a shine kishiyan wannan. Mun yi bayanin cewa akwai wani ko su jinsin mata wanda suke lilo tsakankanin waɗannan ɓangarori, kamar yarinya ƙarama kaddara ta sanya wato aurenta ya ƙare, gashi dama an yi mata aure kafin ta balaga, bata balaga ba aka yi mata aure, kuma auren ya ƙare duk a bata balaga ba, sannan akwai wanda hailanta ya kare ita ma wato idan mijinta ya suke ta baya shiga cikin sakin sunna ko sakin bid'a wato dan yayi jima'i da ita ko da safi ko da rana ko da yamma a kwanukan da yayi jima'i da ita ya suke ta to ba za a ce yayi sakin sunna ko sakin bid'a ba su waɗannan jinsi masu lilo dama da yarinya karama da da tsohuwa wanda jininta ya kare kaga ba maganan an suke su cikin haila maganan ne an suke su cikin tsarkin da aka shafe su to dama su ba sa jini yayi sannan zahiratul haml wanda cikin ta yi kwari ya kai wata hudu zuwa wata biyar ga ciki kuru-kuru to shi ma wannan in mutum ya suke ta ko da a yinin yayi jima'i da ita ba za a sa shi cikin sakin sunna ko sakin bid'a ba haka nan kuma wato matan da mutum bai kwanta da ita ba bai dukuli da ita ba sai ya suke ta shi ma wannan yana lilo ba a mishi hukunci da sakin sunna ko sakin bid'a shi yasa ake ce mishi arin anhuma sakin da ya wofinta da a yi mishi hukunci da cewa sakin sunna ne ko sakin bid'a sannan mun yi bayani wannan aya ita ma tana da alaka da ayoyin da Allah ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna mun yi bayani akan waɗannan ayoyi ko ko waɗannan kalmomi suna bayani akan annafaqatu wasukuna matan da in an rabu da su to suna da haƙƙi a ba su abinci suna da haƙƙi a ba su wurin zama muka ce malamai sun yi bayani duk da akwai akari ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sanar da Fatimatu binti Qais bayan ta kai kukan mijinta ya sake ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta ce saki na uku kenan sai ya ce masa to kina tambayan a baki abinci ai yanzu abin ma ya karu masaukin da ƴan uwan shi suka baki shi ma fita zaki a ciki shi saki uku to ba a bada sukuna ba a bada nafaka ba a bada wurin zama ba a bada abinci Allah ya kyauta a wannan bangaren wato akwai askinuhunna min haythu sakantum min wujidikum wannan aya ita ma tana ƙarin bayani ne akan asukuna wan nafaka malamai sun tattauna akan wato wasu jinsi waɗanda ake ba su wurin zama ba a ba su abinci su ne kaman almula'ana wanda aka yi li'ani miji ya kore ciki ko ya kore ɗa kore ciki ko kore ɗa wani lokaci idan miji ya ce ciki ba nashi bane ko ɗa ba nashi bane za su yi li'ani tsakanin shi da matarsa wato za su yi rantsuwa ya ce wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa so hudu yana cewa wannan ɗan ba nasa bane ko cikin ba nasa bane ita ma ta irin wannan rantsuwa ta tabbata da cewa ci wannan ciki nasa ne ko wannan ɗan ba nasa bane kowanne kuma ya yi makan shi mubahala ya yi makan shi tsinuwan fitina ya yi tsinuwan fushi ta yi tsinuwan abinan ya yi wato ya yi makan shi addu'an bala'i ita ma ta yi makanta addu'an bala'i a ƙarshe fushin Allah da tsinuwan Allah idan sun yi wannan auren ya ƙare za a ba ta asukuna banda nafaka kamar mai idda ce ma wanda mijinta ya rasu mai wanda mijinta ya rasu kaga ana ba ta asukuna ba a ba ta nafaka wanda mijinta ya rasu a wato don shi miji in ya faɗi ya rasu kaga ko tukunya aka ɗora na abinci wannan abincin na magada ne ai duk wanda ya ci cikin magada sai ya biya sai an sa a cikin lissafin gadonsa ya biya wanda kuma ya zo ziyara ne kadai ya ga an soke wannan abincin ba zai ci ba in ko ya ci to wuta ya ci in kuma wani ya bashi ya ce ya ci to wannan wanda ya bashi ya ce cin za a rubuta a bangaren gadonsa an gane ko sai kuma wanda ta fanshi kanta ita ma ana ba ta sukuna ba a ba ta nafaka sai dai wasu malamai sun ce in tana da ciki ana ba ta nafaka kamar ma wancan ce wanda mijinta ya rasu sai ya zama tana da ciki ita ma an ce ana ƙara mata da annafaka wannan dai duka haskakawa ne sai an diba cikin littattafai za a ga yadda malamai suka tantance su sannan aya ta gaba cikin abubuwan da muka karanta masu muhimmanci wanda ke da alaka da karatunmu na yau shine wato inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walla'i ya'isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa'idatuhunna thalathata ashhurin walla'i lam yahid asalin ayoyi wanda suka yi bayani akan idda na saki wato a wancan sura ta farko al-Qur'ani wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in wannan sune wannan ita ce aya ta farko wanda aka sake su a cikin mataye za su zauna ne salafatu quru qur'i uku qur'i shine haila uku ko tsarki uku duka wannan suna da alaka da juna to aya ko wanda ba ta haila shi ya sanya wannan aya ake cewa tana da sababu nuzul guda biyu ko ko a'a sababu nuzul din ta kwara ɗaya ne sai dai an samu daga cikin sahabbai wasu sun kara wasu bayanai domin su bai bin Ka'ab da wasu daga cikin sahabbai sun je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ce Allah yayi bayani cewa wanda aka sake su daga cikin mataye za su zauna ne qur'i uku ko haila uku ko jini uku ko akwai wanda ba su haila gaba ki daya wato jini uku za su zauna ko tsarki uku duk wanda kaji an ce jini uku ko tsarki uku suna da alaka da juna wato tsarki za a kirga ko haila za a kirga duka dai ana magana akan mata ne masu haila to ai akwai matan da ba su haila akan aure da yarinyar shekaran ta 6 akan aure da yarinyar shekaran ta 7 akan aure da yarinyar shekaran ta 8 musamman a wancan lokaci kamar yanzu yan uwan mu Filani za ga yayin suna aure da yara kanana kwaran gari wasu kuma kaga Allah ya kaddara har auren ya rabu ko ba ta fara hailan ba to wancan tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana haka nan kuma ana samun rabuwan aure wani lokaci akan samu rabuwan aure an zauna shekara da shekaru har sai da matan hailanta ya dauke to sannan kuma sai kaji kuma aure ya zo karshe an zauna shekara 20 ko 30 wasu ma an zauna shekara 40 ana zama aure amma kuma sai da kaddara ta zo auren ya kare suka ce ma ya rasulullah to su wadanda ba su jinin gaba daya fa kenan ba su da hukunci a qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shiru sai wannan aya ta sauka wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum amma mujahid rahimahullah shi dai ta fassara in irtabtum sai ya buda shi wanda galibi malaman fiqh wannan matakin za ka ga suke buda in irtabtum wato matan da ake kokonto akan matsalan hailanta wato sun kasa shi galibi kashi hudu kashin farko mun yi bayani akan shi tun ajiya itace matar da take mahada tsakanin haila da daukewan haila a al'adan halittar mace akan haife ta ta taso ta zamani wani zamanin da ba ta al'ada sannan za ta zo ta canza rayuwarta ta koma tana wani mataki wanda take al'ada sannan in rayuwar ta tsayi za ta sake komawa wani mataki wanda ba ta al'ada to inda hadari yake shine mataki na karshe mahadan lokacin da al'ada zai dauke ta koma asalinta na cewa ba ta al'ada to idan aka saki mace irin wannan lokaci tana daga cikin inirtabtum ana ce mata macen murtabiya macen da ake shakka shin za a sa ta hukuncin masu haila ne koko za a sa ta cikin wallahi ya isna min al-mahid saboda lokacin hailan zai canza sosan gaske wata da tana haila a duk wata ne in yana shirin daukewa gaba daya sai ta koma tana haila wata uku wata sai ta koma tana haila wata 6 amma dai galibi malume sun ce baya wuce wata 8 to in ya fara haka to zai dauke ne gaba daya wasu yana fara musu daga lokacin da matan suka kai shekara 45 wasu matan ma yana fara musu da sun rufe shekara 40 wasu kuma baya fara musu irin wannan rigiman sai sun kai shekara 50 galibi dama za su ji malami suna bayani cewa daga shekara 40 zuwa shekara 60 waɗannan shekaru 15 shine lokacin rigiman hailan mace na ƙarke wato hailan yana shirin ya dauke gaba daya ana ce mata murtaba to in aka saki mace a wannan lokaci yaya za a yi da wani bangare za a yi aiki mujahid sai ya ce to irin waɗannan wanda ake shakka akan suna wannan matsayi ne ko suna wannan matsayi ne su ne wannan aya take bayani akan su malamai sun tabbatar da cewa wanda aka samu irin wannan matsala a gare ta za ta zauna wata 9 wannan zaman wata 9 zaman tantancewa ne shin tana wancan ajin ne ko tana wannan aji ba idda ta fara ba mijin ya take ta za ta zauna wata 9 tantancin tana wancan ajin ne ko wannan ajin tana ajin masu haila ne koko tana ajin wanda hailan su ya riga ya kare ne idan tayi wata 9 ba a samu jini ba to ya nuna ta shiga wancan ajin wallahi ya isna min al-mahid me za ta yi summa sana fat sai ta fara sai ta ci gaba sai ta yi wata 3 kun ce wata 3 kaga ta rufe shekara kenan ita idan idan ko a'a ya canza ya koma mata wata biyu ne saboda yana shirin karewa ko ya koma wata uku ne saboda yana shirin karewa ko ne ya koma yana zuwa mata wata hudu ne to haka zace lissafin tunda jini ya fito to sai ta saurari na biyu in ya fito sai ta saurari na uku in ya fito ya kare to shikenan sai ta wankanta sai ta je ta aurenta wato kenan in ya koma mata wata biyu zai zama zace wata shida kenan in ya koma mata wata uku za ta zauna wata tara kenan in ya koma wata shida za ta zauna shekara 1 da rabi kenan tana iddanta iddan saki wato kullum ba a gwamutsawa mutun ya dauko wato mace mai al'ada wanda take cikin hukuncin wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ya dauko shi ya gwama shi da wallahi ya shi min al mahid kuma galibi ana samun wannan matsalan sai kaga wanda take kamata ta yi al'ada ta yi idda na saki da jini ta koma tana idda da kirgan kwanuka kaga abu ya lalace kenan shi sa Allah tun farkon ayan ya shimfida yace wa ahsul idda wa ahsu al idda a karkashin murtabiyan nan malamai suna sanya mace mai shayarwa ita ma hukuncin sakin da aka yake tasowa ba zai yiwu mace ta haihu kila sun samu sabani da mijinta akan dabban ragon da za a yanke ko ta an shi kayan rigan sanyi bashi ya kasa biya an yi kace nace daga baya ya zo ya sake ta to za a sa mata hukuncin murtaba domin in ya sake ta aksarin mata in suna shayar da nono to ai ba sa al'ada to kuma tunda tana matakin al'ada ne tana shekarun al'ada ne kila shekaran ta 18 kila shekaran ta 20 kila shekaran ta 25 kila shekaran ta 30 ko 35 ko 40 tana cikin ganiyan tashanta waɗannan shekaru a al'adance aksarin mata in baka ce dukkanin su ba suna al'ada to tana cikin wannan lokaci tana shayarwa mijinta ya sake ta to kaga sai ran da ta cire kan nan a nono jinin ta ya dawo sannan ta lissafin kwanuka wato da al'adanta ko ta yi amfani da kwanukan haila ko tsarki duk wani ta amfani shi da hukunci da zai bada tunda dai da jini take yi to ko da jinin za ta yi kaga ita ma zai yiwu in ta shayarwa wata shida ko wata tara ko shekara ɗaya ko shekara biyu duka wannan shekaran tantance matsayi ne in ta fidda kan daga nono al'adanta ya dawo to daga wannan lokaci kuma sai ce jini uku ko ta yi tsarki uku amin ba za a ce tunda tana shayarwa har yanzu ba jinin tare da ita to sai a yi lissafin watanni ba zai yiwu ba ba haka dan ba shi ne iddan ta ba ba shi ne zuwa Qur'ani ba shi ne zuwa sunna ba malamai ma da suke rubutu a littafin su na fiqhu ba su yarda da wannan ba ba su rubuta wannan ba ba su san shi ba sai dai mutum shi ya maka shi wannan hukuncin ana gwama mara lafiya wani lokaci ciwo kamar jiran mace tana tsakiyan tashin girmanta tana irin waɗannan shekaru na balaga na tashi tana cikin waɗannan shekaru na nagarta shekaru 18 shekaru 20 20 da wani abu 30 30 da wani abu tana cikin nagartanta sai wani ciwo ya ratso kwatsam sai al'adanta ya tsaya to in an yi zaman ciwo ya taso al'ada ya tsaya ita ma ta samu matsalan kaddara mijinta ya sake ta malamai sun rabu kashi biyu aka ce a wani aji za a sa ta a ajin wanda take mahadan daukewan haila gaba daya wato murtabiya wanda shekarunta ya kai 40 da wani abu ko 50 koko za a sa ta cikin ajin masu shayarwa ne malamai suka ce duk wanda aka zaba yayi sai dai aksari ana karkata a sa ta a cikin bangaren murtabiya domin in an sa ta a bangaren mai shayarwa abin zai zama da wahala don ita mai shayarwa ai kaga har sai ta cire kan daga nono al'adan ya zo ita ma kenan za a zauna a saurara har sai ta warke kaga in ciwon ya kai shekara uku fa tana nan tana zaune fa bata fara idda ba har yanzu bata fara idda ba in ta kai shekara biyar fa tana ciwon har bata fara idda ba amma idan aka jingina ta da murtabiya wata tara za ta yi in ta yi wata tara ciwo ya riga ya rikita al'amarin ta gabaki daya al'adan ya riga ya tsaya gabaki daya saboda haka nan bayan wata tara sun matsa na fat bisa da sati ashhurin da shiga cikin wallahi lam yahidna kina amma ita mustahada wanda jinin ya riga ya rikice mata gaba daya ita mashiririciya ce bata gane komai ba da al'adan da abinda ba al'adan ba na istihala kullum tana cikin jini ne ita in mijinta ya sake ta dama malamai suna cewa ne hukuncin ta hukuncin murtaba nan ajin ake sa ta shekara guda take yi kamila an gane ko saboda haka nan waɗannan duka wato fuskoki ne kawai in mutum yana so ya daudala sai ya shiga cikin kutubul fiqhi da fiqhil muqaran iyaka abin da mu ƙara ishara akan shi musamman mu maza mu tantance mas'alan saki kada ya zama mutum yana zaune da mata ne a cewa matar shi bace ya riga ya sake ta tuni saboda ainihin saki daga lafuzza ne ba rubutu ba ba ni wane dan wane mijin wance na saki matata wance shine saki ya tabbata ba a lafuzza ne akwai kalmomi malamai sun riga sun ware su in mutum ya fade su saki ne akwai wasu kalmomi wanda in mutum ya fade su za a tambaye shi me yake nufi in yace saki ne in yace ba saki bane akwai kalmomin da idan mutum ya fada saki uku ma ake zartan mishi kuma bai isa a tambaye shi ba ma za a tambaye shi a ce me kake nufi ba shari'a ta ce bai isa ba to irin waɗannan kalmomin in suna yawo a cikin bakunan mutum shiga hadari ya ta zulo ƴaƴa yana zaton ƴaƴan halas ne ashe ba ƴaƴan halas bane duk ƴaƴan zunan ne saboda mama take bace ya riga ya sake ta wani mata saki daidai ya kai su 10 wani mata saki daidai ya kai su 20 wani mata saki uku ya kai su 10 wani mata saki uku ya kai su 20 amma shi abin da ya dauka saki a dauka a rubuta a takarda wanda yake wannan shi jingina shi ma aka yi a cikin babu ishara kadai a saki tsuran saki din kace abinda ke tattara ma'anan saki in an kasa kashi 100 rubutawa yana kashi nawa ko kashi ko 2% ba za ka bashi ba 1% za ka bashi 99% na saki lafuzza ne zai kyau duk wanda yake da iyali kada ya zanne sa da littafansa na asali ya san menene aure in ba haka nan ba mutum zai aure ya ta wahala ya ta haihuwar ƴaƴa ya ta wahala ashe duk ƴaƴan ba ƴaƴan kirki bane ya ta ci da su yana wahal da kanshi yana zaton zai faru da Allah ya samu lada ya je gaban Allah bai san komai ba ƴan uwa mu yi kokari mu tuntu kawunan mu ba addini muhimmanci kada mutum ya dauka addini sai bai da abin yi ko kuma sai shi karatu a wurin shi sai dan tsakanin magariba da isha ba yi da littafin ma sai in a masallaci an saya ya samu aro in malamin yayi karatu ya karba ta ba mun shi wannan ba karamin hadari bane dan kuwa mazaje mu kula Allah ya ce askinuhunna min haythu sakantum ku zaunar da su waɗanda kuka sake su din nan ku samu su masauki a inda kuke zaune mun riga mun yi bayani akan annafaqatu wasukuna da bangarorin shi koko mun yi ishara akai ainihin bude shi na cikin littafai min wujidikum daga abinda Allah ya baku za ku yi masaukin gurgurdan abinda Allah ya baku sannan abin nan ciyarwan sai abin da Allah ya baku wala tudarruhunna litudayiqu alaihin kada ku kuntata musu kada ku cutar da su don ku kuntata musu tunda yanzu ba matan ku bane ku ta wahal da su ta hanyar masaukin kun canza musu wurin zama mai kunci ko kun canza musu yanayin abinci in an ba su na karyawa to sa ne mu na rana ko sa ne mu na dare ko kuma kila a na safe na rana na daren ma dama ba ita su zai yi ba ana ba su ludayi uku na koko a koma ana ba su ludayi biyu ludayi biyar aka san zai ishe ta ko rabin kwanan sha ko tiya take ci zama guda lokacin tana karkashin ka yanzu tunda ka rabu da ita bari ka riga ba ta gwangwani uku ko hudu a abincin kai ke zaune da ita ka san irin cin ta irin wannan abincin in kana da hali sai ka bata kaman shi bakin gurgudu wa in kunna ulati hamli fa anfiqu alaihinna hatta yad'ana hamlahunna in sun kasance masu ciki ne to ku ba su abinci har sai sun haifa abin da ke cikin cikin su wannan aya tana bayani ne akan saki ba'ini wanda malamai suka gwama shi akan akwai wanda yake an sake su saki ne ba'ini sakin da ya zama tsakanin su da mazan da nisa sai an saki auren to idan suna da ciki to su ma a basu ciyarwa kamar yadda muka kawo misali akan mukhtali'a wanda aka yi khul'i wato mace idan ta ba mijinta khul'i wani lokaci mata sukan ji mazan da suke zaune da su sun fita cikin zuciyarsu ba sa son to in ba ki san mijinki shikenan sai ki bashi sadaki sai ya je ya aure sai ki tafi abin wata kuma takan ga yanzu mijin ba tsaranta bane ta yi karatu kila mai yawa shi bai yi irin wannan karatun ba ko tana da albashi mai yawa shi baya da irin wannan albashin, ko tana da jari mai yawa iyayenta ko ƴan uwarta ko yayyinta sun bata shi baya da irin wannan jarin, wata ma tana da duka uku. Allah ya hada mata mijinta kuma Allah ya sa mishi kaddara bata san gaba ba, saboda haka sai ta ce to shikenan ba ta san shi. Wata kuma a fitina ce kawai, saboda kullun tana yawo tana ganin mazaje iri-iri masu sa kaya iri-iri, saboda kila ma tana fiyar da mazajen iri-iri, ta hada da wani wato irin mazan nan masu surutun tsiya, irin wani nan gayu suka ce mishi baba tsayi in yi magana wannan ne, wato sai da ta yi shikenan ta ce shi take so karkenta kuma abin nan ta rabu da wancan kuma shi bai aure ta ba. Allah ya kare mu. Saboda haka sai ta fanshi kanta, shi hul'i an fara samun shi tun asalin al'amari tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ɗaya daga cikin mata me ya faru ta katanga sai ta leƙa waje, sai ta ga mijinta cikin mazaje suna tahowa daga gona, sun je gona kin dabino sun yi ban ruwa, kawai sai ta ga ashe mijinta koko a wannan gaban, sai zuciyanta ya raya mata ya haskaka mata, ashe mijinta ba nagartacce bane, da ya shiga cikin maza sai ga shi kaman ba wani namiji ba, yana dawowa ta bashi abinci ta bashi ruwa ta ce hakuri da wannan aure, ita ashe ba ta samu miji ba, ashe mijinta ma ba nagartacce bane. Ya dauke ta ya kai ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yace ga abinda take fadi, manzon Allah ya bata hakuri, tace ita wallahi ba ta san shi, yace to tunda baki san shi to ba shi sadaki sai ya wani auren, sai ta bashi sadakinsa sai aurensa, in mace ta ji miji ya fita a ranta shi kenan, amma miji bai takura ma matan shi don ta bashi kulli, duk wanda aka kama shi da haka za a raba auren, sannan in ta bashi kuɗin ma za a karɓe mata abinta a bashi kuma a raba auren, duk wanda aka same shi maha'inci ne azzalimi ne yana cutar da matan shi, to wannan raba aure shi kuma can alƙalai za su bincike su gane yaya fuskar cutarwan, cutarwa ne karɓaɓɓe, to sai a raba auren, in ta ba shi hulɗi ma sai a karɓe shi. To wannan aya tana maganan wanda za a ciyar ɗin nan cikin waɗanda suke ba'inai ne, saki ne ba'ini, in an ce saki ba'ini shi ne matan da ka rabu da ita ba zai yiwu kai komenta ba sai an sake ɗaura aure, to su ma in suna da ciki to maimakon a ba su asukuna a ba su wurin zama kaɗai to sai a ƙara musu da abinci. Fa'in arḍāna lakum fa'atūhunna ujūrahunna, in waɗannan matayen sun shayar da ƴaƴayen naku to waɗannan mataye ku biya su, saboda shi wato ita mace ɗana da abin haihuwan da ta haifa ko namiji ko na mace yana da haƙƙin ta shayar da shi matuƙar mahaifin shi na ba ta abinci, to ko da yana ba ta abinci ya zama in ya sake ta ba zai ba ta abinci ba, to za a sa wani abu na kuɗi ko na kayan abinci wanda zai ba ta. Bayan arzana lakum fa'atu wannan ujura wannan a biya ta da abin da aka yarjejeniya, ko a biya ta da akuya, ko a biya ta da sa in filani ne, ko a biya ta da kuɗi, ko a biya ta da duk abin da yake, ko kuma ce ta shayar na lokaci kaza za a ba ta gida ko za a ba ta jari ko din da aka yarjejeniya dai. Allah ya ce wa tamiru bainakum bi ma'ruf a kulli yarjejeniyan, wato bima'rufin da abin da shari'a ta sani, wato da kyautatawa. A nan wurin ne malamai suke cewa lil'urfi dakhalun, al'ada yana da mashiga a nan wurin. Wa tamiru bainakum bima'rufin, a nan wurin shari'a ta ba miji da mata zaɓin tattauna kulli abin da za a biya, ki shayar min da shi na kwanuka kaza. Amin malamai galibi suna cire kwanukan haihuwa banda su, idan ya zama mace ta haihu yau ko gobe ko jibi da haihuwanta kwana uku, sai ya zama wani abu na saɓani ya faru tsakaninta da mijinta sai ya sake ta, to har da waɗannan kwanukan aka ci a banda su. Wasu malamai suka ɗibi sati uku, wasu malamai suka ɗibi wata guda, suka ce wannan shayarwa ne na wajibi saboda nonon farko ne, nonon farko, to shi nonon farko ban da shi. Wasu malamai suka ce akai har da shi, shi ma duk a tsaye ciki tunda Allah ya ce in sun shayar to a biya su. Wasu suka ce a'a nonon farko wajibi ne akan ta ta ba ɗan, don har mata wanda suka isa sharifan mataye wato banu hashim wanda kan ce musu sharifai, waɗanda galibi a al'adance ba shayarwa suke yi da su, za ka iske suna shayarwa sati daya zuwa sati uku har zuwa wata guda wannan nonon ana ce mishi nonon farko to ban da shi to in ka hada ma har da shi din to dai wa tamiru bainakum bi ma'rufin kuy kulla yarjejeniya ne tsakanin ku da kyautata ma juna a kyautata ma juna in dabba za a bada in kudi za a bada a dunkule in wata wata in sati sati in kullun kullun in hadi za a bada duk abin da za a bada dai ku gamsu ku shawara kaza zan baki kuma ga tsawon lokaci zaki wata kaza ne ku lura duk abin da ta diba mu kanta sai in fa wanda take sai ta cire nonon nan ne hailanta zai zo kaza zaki ta zama ne fa zaman jira in sun yarjejeniya za ta shayar da dan shekara biyu za ta gama shekara biyun nan bata fara idda ba sai ta gama shekara biyu ta cire dan a nono jininta ya dawo to sannan kuma sai ta fara in kuma tace a zan shayar na wata shida ne kadai ko zan shayar na shekara guda ne kadai ko zan shayar na kaza ne to duk yanda suka yi rijejeniya a dai samu ayi bi ma'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra in wajen kullar yarjejeniyan an samu san kai wani ya tsananta ma wani ta'asartu wani ya tsananta ma wani ko ita ta tsananta ma mijin kila ta san albashin shi 20,000 ne take to 10,000 za a rika bani mu rika raba daidai yaga kai ba ita kadai bane akwai wata kila matan hudu ne ko kuma matan biyu ne ko kuma banda ma wannan dan da take shayarwa ga wasu ƴaƴan kila duk ƴaƴanta da kila Allah ya mata arzikin haihuwa ta yi ƴaƴa biyu kafin wannan dan da aka rabu ko uku ko biyar ko goma ma ga su a ƙasa sai ta tsananta mishi tace rabi albashinka za ka rika bani ko kuma a anina da lalura albashin gaba ɗaya za ka bani na wannan tsawon lokaci kai kuma ka koma faskare ya ga kai ba zai yiwu ba to an samu ta'asartu ko kuma a ba ta ɓangaren da aka samu matsala ba shi ta ɓangaren shi ne aka samu matsala to duk inda aka samu fasaturdi'u lahu ukhra ta miƙa masa ɗansa ta miƙa masa wannan abin haihuwan nasa shi kuma ya nemi mai shayarwa a littafin da ke gabana wanda galibi shi muka bi a kwanukan da muke karatu ya tattauna akan wannan matsalan ya ce amma in kika samu saɓani fa ya je nema duk inda ya je sai ya ji ashe ko dai a yi daidai da ita wannan matar tasa ko kuma ma sauran matan da ya samu suna tsananta mishi fiye da na matan to a nan wurin ba zai ce tunda na riga mun yi magana ya ta mun samu sabani ba zan koma wurinta ba sai ya koma ya ce to dai na buga ban samu wanda kasa da haka ba gashi nan ki rike sai in ci gaba da bada wannan kuɗi an gane wannan ko layin fi du sa'atin min sa'ati wato ya ciyar du sa'atin mawadaci min sa'atihi daga wadatarsa wa mun kudira alaihi rizquhu wanda Allah ya kaddara mishi arzikinsa samun babu yawa falyunfiq mimma atahu Allah ya ciyar ya bada masauki annafaqatu wasukuna ya bada gurgudan abin da Allah ya bashi la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha wato Allah bai dora mai rai wata abu abin nan wani nauyi sai nauyin da zai iya shi wannan ran kuma wajen asukuna din nan ba wai ana nufin lallai dakin da take zaune aka sake ta a dakin za a bata ba a'a ba sai lalai wannan ɗakin ba ana iya canza musu wani ɗaki shi sanya Allah ya ce kada ku kuntata musu don ku cutar da su kada ya zama in ka sake ta ka ce to zan baki a sukuna wannan nafaka wannan ɗakin naki attach da ɗaki na ne ga wani ɗaki can a nesa a cikin gidan ki zauna ba dai za ka fita gidan ba ga wani ɗaki a gefe wanda ba kusa da ni ba ki koma nan wuri in mutum ya canza mata ɗakin da za ta zauna matuƙa a gidan ne duk yayi in kuma ya bata wani sasan da ya fi kowanne tunda yanzu za ta zauna ne ita kadai shi ma ya yi abinda da ake bukata ya bata masauki masaukin kuma ya zama a inda yake wato a gidan amma ba sai lalai wannan ɗakin ba kaman abincin ne zai yiwu abincin ta ya ware ta daban zai yiwu abincin da ake dafawa a gidan ciki a kwananta a rika sa mata nata ana bata duk shi ma wannan wato duk ya yi haka ake bukata a yi shi amma kada ya cutar ya ce yanzu ɗakin gida ciki uku ne ko ciki hudu tunda mun rabu ga wani ɗaki can ciki guda da ina kiwon kaji ne yanzu kin zama kaza bari in koma da ke can to ba daidai ne ba Allah ya sauke sai ya ja'alu Allahu ba'da usrin yusra bayan tsanani to Allah yakan kawo sauki wannan ko wani irin nau'i na tsanani ko na talaucin ko na samu ko kuma tsananin zafin rabuwan Allah zai iya kawo sauki matukan matakan da Allah ya faɗa na rabuwan su aka bi, to Allah zai kawo kowa sauki. Shi yasa a ƙarshen waɗancan ayoyi na jiya Allah ya kawo man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa man yattaqillaha yukaffiru anhu sayi'atihi wa yuzim lahu ajra. Domin a cikin rabuwan akwai al'amura masu zahiri da tashin hankali, to amma matukar hanyar lafiyayya ce, sai Allah ya kawo man yattaqillaha wa man yattaqillaha wa man yattaqillaha a cikin hanyar matukar abin hanyar yanda Allah ya ce, to Allah zai bada sauki, zai bada mutsa, sai ya canza mata da wanda yafi, shi ma sai ya canza masa da wadda tafi ta, kafi shikenan an samu nasara. Nan ba kowane rabuwa ne ake shiga cikin lalura ba. Wani rabuwa in an yi shi daya maha'inci ne, to sai ga shi Allah ya azabtar da shi, sai kai shi inda zai kara shan wahala. In kuma dukansu sabani ne ko gulma ne na fitinan, masu fitina suka je suka jawo fitina har su samu sabanin fahimta, amma duk da batun rai aka bi dokokin Allah a ciki, sai ga kowa Allah ya musanya mishi da wanda yafi. Don ana samun wannan, ta rinka munna kuma wannan miji, ya rinka munna kuma wannan mata, sabuwa da ya samu. An gane wannan ko? Allah ya taimake mu. نعم wato tun daga farkon surar nan har zuwa wannan aya da muka tsaya akan ta, ba dokoki ne ba? Dokoki ne aka dora mana aka ce mu bi su. To sai Allah ya ce wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha, alqaryun nawa muka samu ku je ku kirga ba. Qur'ani na zuwa da tarihin kisoshin al'ummun da suka gabata ba, to al'ummun nawa aka suka gabata suka kangare ma umurnin Allah subhanahu wataala. Wato kenan in yanzu an gama faɗin dokoki, ga yanda ya kamata ma'aurata su tantance kawunansu, su san kawunansu, su san abin da ake ce ma'aure, su rayu a kan ilimi, sai suka kangare. To in wanda ya kangare to ba shi ne faro ba, kangararru nawa aka samu baya a tat an amri rabbiha suka kangare ma umarnin mahalicinsu, wa rusulihi suka kangare ma manzannin da aka aiko. Fa hasabnaha hisaban shadida, mu ko muke musu hisabi mai tsanani, wa azabnaha azaban nukura, muke musu azaba irin azaban nan wanda ba su. Wato kenan an tauna ayati, in ga dokoki mun watsar, ɗan uwa mu natsu da kyau, ma'aurata an natsu da kyau, tsakani da Allah akwai matsala mai girma a lafuzzan mazaje yanzu. Namiji ta faɗin kalmomin saki ba abin da ya dani, dama karatu baya yi, ba ruwan shi da shi, ba shi cikin ajandan shi, kuɗi yake nema kuma kaddara ta sa sai bakin bashi hayan bai samu komai ba, ya ƙara rayuwarsa ba abin da ya samu, addini ba zai yi ba, ƴaƴan shi ma lissafinsa su nemi duniya. Da ya zana yana san shi faɗa gaba nake jin maka, gaba a wurin shi ita ce duniya. In ya zama wani na karanta addini a cikin mai kake karanta, ai musulunci ne ya karanta kash, saboda haka ya ki karanta addini da molanka, shi dai ya balaga, yana da kuɗi, ya samu aiki, yana da albashi, ya gina gida ko ya gina sassa ko ya gina ɗaki ko sai kwazo mata ya ji. Littafi guda babin aure ƙwara ɗaya a ilmance tsaya karanta bai taɓa yi ba, wannan irin ha'inci ne. Ita sakin matan bai zaina sakinta ba, ya ɗauka saki wai rubutu ne, ya ta yawan ya'ya ba ƴaƴan shi ba. Kaga ya'ya suna wani abu kamar dabbobi, saboda ba ƴaƴa ne ba, inda an san ba ƴaƴa ne ba shegu ne da sauki. Kaga an san yadda za a mu'amala da su, an san mataki na za a ɗauka a kansu, to ba ƴaƴa ne ba kuma shikenan sun zo kamar ƴaƴa. yazo ya mutu ya bar dukiya wanda basu san su gado ba su gado ya ta malmala komi ya je gaban Allah ya samu komi ya rikici. Allah ya ce to shikenan in kan garewa zamu yi ba za mu san me yake saki ba me aure ba a gaba ɗayan shi ba to nawa akai kangararru me kangaran riba ce ka ce sakon da Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana kenan wa ka ayyin min qaryatin alqaryu nawa aka samu baya guda nawa aka samu a tat an amri rabbi suka kangare ana musu bayani na umurni Allah suka kangare wa rusulihi suka kangare ma manzannin fa hasabnaha hisaban shadidan wa azabnaha azaban nukra muka yi musu hisabi mai tsanani muka yi musu wato azaba irin azaban nan mummunan azaba fa zaqat wa bal amriha wadannan al'ummin sun dandana abinda suka shuka wato wannan da suka yi sun dandana musu wahala a wannan rayuwa wa kana aqwatu amriha khusra kuma karkin al'amarin sa hasara ne wata hasara daga nan duniya har lahira sun kangare mu umurnin Allah an dandana musu musiba an dandana musu musiba a wannan duniya kuma a lahira su shiga cikin bala'i don wani lokaci sai a hada mutum tukunya biyu duniya da lahira kamar yanzu ne ma'aita mutum ya ha'inci ya cuta ya cuta ya cuta Allah ya damke shi ko bayan Allah ya sa shi a gaba ko yanzu sai gaji an ce mutum na da dukiyar da ya kasa kashewa ya kasa fitowa da shi sai dai ya buɗe wannan sirrin ya gan shi ya ga kuɗin ya kirga ya kirga ya koma ya aje ya rufe wannan ba bala'i bane ba daman ya kashe yana fitowa zai damku in an damke shi sai da ta yi yana kullowa aka damke shi sai da ta yi bai iya fitowa da dukiyar sai dai ya kirga ya kirga ya kirga in ya gama kirga sai ya rufe ya dauko wannan file din yau ya wuni kallon su jibe dauko wancan file din ya wuni kallon su zata ya dauko wancan file din ya wuni kallon su ya koma ya rufe bai zan bala'i ba to kuma in ya mutu da dukiyar mutane a lahira huta zai yi Allah ya sauke saboda haka nan a'adda Allahu lahum azaban shadida Allah ya mutu tattalin azaba azaba mai tsanani fattaqullaha ya ulil albab ma abota tunani da hankali to ku yi taka tsantsan dokokin Allah subhanahu wataala ulil albab alladhina amanu qad anzalallahu ilaykum dhikra haqiqa Allah ya sauka muku da tunatarwa shine alqur'anin nan ba alqur'ani mu karanta ba ba cikin shi ne dokokin suka zo ba kuma Allah ya tsoratar da mu in zamu kangare mu kangare an dade ana kangarewan kuma shi ma ya dade yana azabtawan kuma yanzu ba zai fata ba kenan in bala mu ba shikenan kowa ya je harkan shi kowa bai da lokaci kowa ba zai karatu ba kowa zurga zurga ya ishe shi amma tunda kana da lokacin mutuwa kuma za a maka hisabi to shikenan sai kaga wai gida nika yawan irin wannan maganan wai gida kaga mai gida Allah ya mai arzikin ƴaƴa maza biyu kai ko dan ka kwaya ɗaya ne kana sa ran ya gaje ka ai jigon gado shine tsare maka addinin gidanka amma da ya tsara ɗan shi ina baka shawara ma kina so ka san ina ka rayuwa na kayan kali da ita gaba nake jin ma saboda haka ba zai taba sa shi a hanyar addini duk hanyar da za a samu kuɗi ya zai iya wannan dabarar ya samu shi sai ka gida ga ƴaƴa maza biyu maza uku wallahi wani gidan sai ga maza biyar wanda ake tunanin ya tsaya ya karanta alqur'ani ya san ma'anar qur'ani ya san tauhidi ya tsaya in ma bai tsara addinin garin ba na gidan kadai ne ibn al-qayyim ya ce kai in duniya ta lalace addinin ya ki yiwuwa kai ka tsara addinin gidanka gidanka ya zama daula addinin gidan kadai ai kokari a samu wani marjiyi a gidan matsala ta taso ga laburi a gidan ashirin litafai ya je ya dauko littafi kaza ya gane matsalan gidan kaza za a warware babu ajandan babu littafi ba zai karanta addini ita kuma kasar gashi muna cikin bala'i muna cikin jarabawa ba ruwanta da addini wani karatu zaka je wani course zaka je a karanta maka ma ko da wannan sura da muke karantawa a fassara maka ka gane sai dai a baka sake koyo in musulunci ma za karanta ba ma za karanta larabci ba dan ka gane dan kada ka gane saboda sun san qur'anin arabiyya shi qur'ani ba da larabci aka sake shi ba a ba larabe ne shi karanta shi gane sirrin shi da makwantan hukunce hukuncin shi sai larabci a sai aku sai a juya maka shi da shi da kuma shi wani turanci kasa haka ta tsara dan kada ka gane addini so da haka sai ka gama primary ka gama secondary ka je kai karatun matakin gaba shi da haka kai digiri duk musulunci kake karantawa amma sura guda wanda ka gane da sababun nuzul dinta da fiqhun da ke cikin ta sai ne mai gagara kaje gama sai rike ciyawo da file kana neman aiki can makaji ba dauka can makaji ka tsine musu can kaje ma ba dauke ka ba kai ciyawo da magal makaji ka sai injin ban ruwa kana numan rani ka sha rana Allah ya baka abinda zaka ci da yafi ma ko kana dai sallar ka mai kyau a gaba dai an tattara an watsa da ni magana ce kai kasan nan ana education ilimi kaza kana ana education ilimi kaza wa yace maka ba education wanda zaka zanta da zaka tarbiyyar da mutane akan addini nan ba musallaci ne ba musallaci nawa ne zaka samu wato an yaye waɗanda suke tsaye suna ɗebe mu addini kewa ilimi mai zurfi sai dai ai mu addinin sama 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 sai kaddama ai kaddama saboda ba gane karatun ba sama 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 aka dan karanta shi sama sama a dauko wannan aya a hada da wannan aya a dauko wannan hadisi a hada da wannan hadisi a cakuda abin nan matsalar take fita saboda ba karatu ko da kuma sai ya gama ya tawo da certificate bai samu komai ba to duk da yake su sun san shi da su ce da ba ruwa su ba kuma shi za su da gogoro ko za a yi kuma aka irin wannan sai a ce shi zai rinka bada fatawa ga addini kai kuma ka ji zarar addinin gidanka wannan mai zai karanta ba zai karanta ai wato ana tsananin kishin likitoci ne zai karanta wanke gwalando ne wallahi ba ana so kan wanke karanta likitancin bane amma da bakin ciki a ciki mai wanke gwalando sai me ba ya kan ciwo ya kashe ka baka rabu da duniya ka da Allah baka da imani ka gane za su kare wannan fa injiniya shi ka nikan ci zai shi ba ka niki injiniya ne wannan fa kaza ne wannan fa kaza ne to tauhidi fa addini fa ana maganin future nan da shekara 10 nan da shekara 100 duniya nan da shekara kaza wallahi duniya sai ta kare to wai future bata kai har zuwa ga rayuwar kabari wannan da rayuwar lahira me kake nufi da future nan da shekara 5 10 20 30 40 wa ma yake dan zai kai wannan shekarun ya kawo maka kudi to kafin ya kawo fara kawo kudin test din bakin ka yana nan ne musamman ma yanzu ma da ba abinci ne ina ma abinci ne gidan Allah yanwa yanzu an dafa abincin ma ko ciwa ba yi ba ma daɗi saboda haka yan uwa wallahi sai an ware wanda za su karanta addini mai zurfin gaske su tsara addinin al'umma masallatayye a samu nagartattu wanda za su kafu su tsaya su karantar da addini mai zurfin gaske amma da kai maganar karanta ne sai a hausa ma a tare ka ce baka son a rayu ne to ai ko kana son a rayu sai a mutu kai kana so a rayuwar duniya da lahira ne a gane ka wanda ya zo mai ido ɗaya duniya kaɗai sani ai ya gama lalace Allah ya kare mu saboda haka nan sai Allah ya ce rasulan Na'am Allah subhanahu wataala sai ya kulle da mana bayani ga manzansa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aikin da yazo yi da kuma wato yace rasulan yatlu alaikum manzo ne yatlu alaikum ayati Allah yana karantar da ku yana karanta muku ayoyin Allah subhanahu wataala mubayyinatin wanda suke cike da bayanai na rayuwa rayuwa nagartatta liyukhrija alladhina amanu wa amilu salihati min adh-dhulumati ila an-nur dan ya fidda wanda suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai daga dufai zuwa ga haske saboda shi nau'in hanyoyin halaka suna da yawa, amma haske kwara ɗaya ne. Wa man yu'min billahi, duk wanda ya imani da Allah, wato kenan ya imani da Allah ta hanyar wannan manzo, wa ya'mal salihan, ya aikata aiki na kwarai, yudkhilhu jannatin, za a shigar da shi aljanna da yawa. Domin galibi duk ayoyin da suke magana akan shiga aljanna, zaka ji ba aljanna guda ne ba, zaka ji za a baka aljanna ne da yawa. Shi yasa Allah yace waliman khafa maqama rabbihi jannatan, duk wanda ya ji tsoron haduwansa da Allah, zama gaban mahaliccinsa, za a bashi aljanna jannatan, aljanna guda biyu. Can karke bayan an gama faɗin ni'imomi, sai aka ce wa min dunihima jannatan, banda waɗancan biyun za a ƙara mishi biyu. Ya nuna kenan ƙarancin aljanna da za a ba ɗan aljanna shine aljanna huɗu. Shi yasa ake cewa jannatin, za a ba mutum aljanna da yawa. Wanda yake kuma kowace aljanna guda ɗaya, a wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mafi ƙarancin benen shi shine bene hawa 700. Tajiri min tahtiha al-anhar, ƙoramu na kwarara a ciki. Galibi za ka iske inda Allah ya bayanin aljanna, za ka ji na bayanin ƙoramu ruwa na tafiya, saboda mafi girman ni'ima shine mutum ya samu ruwa, ruwan da mutum zai sha. Ruwa shine mafi girman ni'ima. Ko yanzu a jinsin nau'o'in abinci, in ana maganan abincin da mutum zai ci rayu, ai ruwa na gaba. Kuma za ka iske kusan abin da aka haɗa a kan shi, halittu suka haɗa kan shi, shine dai ruwan. Yanzu duk wani abincin da kake so, wani in ya ci wannan abincin amai zai sa shi. Ko ya kake ganin shi da daɗi, wani kila nama yake so, sai ka zo ya ce ba abu, ayo nama daga nesa da ya ci kanshi shi ma sai fara amai. Shi baya cin nama, wani ce baya cin kifi, wani ce baya cin kwai, wani ce baya cin shinkafa da miya, wani ce baya cin kai. Wani duk abincin da kuke ci a garinku, a garinsu ba irin wannan ake ci. Sannan shekaru sukan kai abinci ya ƙara canza maka, amma da nan garin, da can garin, da shekarun, da duk yanayin yanda ya kai, ka ce mutum yanzu ruwa baya mai daɗi, ya ji shan ruwa. Sai ka iske a nan garin dai ana shan ruwa, can garin ma ana shan ruwa, abincin da ake ci a nan kowa shi ake can bari, an dai haɗa ruwa. Abincin da kake ci a nan wurin tun yana maka daɗi, gobe kuma baya maka daɗi, ka canza wani abu, to sai ka ji dai ko yau ne yau baya maka daɗi, sai gaba ka canza kala ne, yau kana shan ruwa, gobe ma inda tsawon rai kana shan ruwa. Haka ne ko? Saboda haka ruwa shi ne, ruwa ne tafiya. Shi yasa Allah ya ce ya sanya rayuwa, wato waj'alna minal ma'i kulli shay'in hayy, don abu rayaye an jingina al'amarin shi zuwa ga ruwa. To in Allah na bayanin ni'imar gina aljanna, sai bayanin ruwa, nagartaccen ruwa. An gane ko? Wani lokaci kan ƙara da wasu abubuwa, amma ko ya ƙara da wasu abubuwa, za ka ga dai a wannan jinsin dai ruwa ya zo, sannan a ƙara da wasu abubuwa. Saboda duk abubuwan da za a ƙara ƙarawa, kila ana iya samun saɓani, wannan na son abin, wannan baya son abin. Tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada, za su zauna a cikin wannan gidan aljanna har abada. Qad ahsana Allahu lahu rizqa, haƙiƙa Allah ya bashi arziki mafi kyawu. A ce arzikin mutum aljanna ne, to Allah ya ba mutum arziki mafi kyawu. Arzikin duniya za ka bashi ko ya bakka, ko ka bashi, duk abin da ka samu a duniya ɗayan biyu zai faru da kai, ko ka bashi ko ya bakka. Amma me arzikin lahira shi ne arziki. Kuma ko yanzu ɗin za ka iske abin da kake ganin ka samu, kana ƙirga shi a matsayin arziki, wani zai ga ba arziki ne a wurin shi ba, wannan ba komi ne ba. Za a rinka maka murna ƙila ka gina gida, ko ka gina sassa, ko ka gina kaza, ko ka gina kaza, ginin duka gama zube-zuben da za ka zuba na tarkace a cikinsa. Inda za a nuna maka hoton bayin wani, sai ga ya fi gidanka gabaki ɗaya. Sai ka dan ce sassa takwas ne kafin a kai ainihin bayin. Nan an aje mishi tawul ne, can an aje mishi silifa, can an aje mishi man shafawa, can an aje mishi turare, can an aje mishi kaza, can ɗakin kaza ne, duk sunan wurin bayi. Sannan in ya fito bayin a wurin da zai ɗan shakata, akwai wurin da zai ɗan sha iska na minti kaza. Shin ka je bayin shi kuma kan shi wa wani abun wankan nashi kadai, kuɗin abun wankan nashi ya kai gidanka guda uku. Yanzu kamar kai ne ka yi kasuwanci, ko ka ci riba, ko ka yi ritaya an baka kuɗinka, ko ka yi noma ka sai da amfanin gonanka, sai ka sai abun wanka irin jacuzzin nan katoto, kaga an ja ka ziyi kenan. Sai ka rinka shigewa ciki famfunan da zai, wannan ruwan siriri zai rika zuwa, wannan ta tsaye zai rika zuwa, wannan ta zai rika fesowa, wannan ta nan zai rika watsowa, wannan ta kaza, duk haka aka baka cika shi duk tarkace. Nan kana iya tsugunawa a nan, kana iya kishin gida ta can, in ta za kwanta ta haka za ka yi, sai ruwan ya zo ta nan, sai haka nan shi kenan, ka hauka shi kake ta yi, sai da ta yi. An gane ko? Bayin wani, sai ka iske bayin wani, an tarkata shi zai sai gidanka so kaza. Ko da kuto duniyan ba baka san komai ba har yanzu, amma kana nan da an yi magana kace ku gaya musu ni ne fa, Allah ya taimaka, ashe kai ne, Allah ya gudunmawa. Allahu allazi khalaqa sab'a samawat, Allah da ya kafa waɗannan dokoki gabaki ɗayan su, wanda ya isa ya kafa dokan ne. Sai Allah ya bayanin kansa, domin babu mai babu wanda zai iya bayanin Allah sai Allah, sai ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To galibin idan Allah ya faɗi hukunce hukunce ya faɗi dokoki, sai bayanin kansa cewa wanda ya tsara wannan abin yace ayi wannan abin wanda ya isa ne. Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin, Allah shine wannan wanda ya halicci sammai bakwai, wa minal ardi mithlahun, sannan ya halicci kasai kasa suma guda bakwai. Galibi za su iske in an kawo wannan ayan ana ta tattaunawa, kasa guda bakwai ne, sama guda bakwai ne, ko a ce wannan ayan ce kwara daya wadda ta zo da bayani akan cewa kasa guda bakwai ne, sai dai nassosin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To yana nuna cewa kasa guda bakwai ne za a ci kawo hadisai, mai wanda zabi shi ma ya kawo ayoyi da hadisai masu yawan gaske masu dubawa sa kara diba shi. Ya tanazzalu al'amru bainahunna, yana saukar da al'amari wato dokoki tsakanin sama da kasa. Ba dokoki aka faɗa ba tun daga can farko, ba aka kawo nan can wa ka ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha, ba amru ne ba. To gashi nan yunazzalu al'amru bainahunna, yana sauke dokoki tsakanin sama da kasa, yace ayi wanda ya ga dama yayi, wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, shikenan wanda ya ga dama yayi, wanda bai ga dama ba ya bashi, babu komi. In kai ba ba wai ka ƙara mulkin Allah wani abu ne, in ka tauye ba ka rage ma mulkin Allah wani abu ne ba, kanka ne zai koma mawa. Saboda haka nan mutum sai baki kokarin shi, dokokin da aka sauke mutum ya bi shi. Addini kada ka dauka sai baka da abun yi, ƴaƴanka kada ka dauka sai ba su da abun yi sannan za su karanta addini, kada ka yi wannan. Ka ware wanda za su karanta addini sosai, su zurfafa su karanta shi sosai. In duniya bata zama daula ba, in garin state ɗinku bata zama daula ta musulunci ba, in garinku bai zama daula na musulunci ba, kai gidanka ya zama daula. Wannan shine abin da malamai suka faɗa, kuma shine mafita. Gidanka ya zama daula, sai kai kokari ka ga bauta ma Allah subhanahu wataala, ka haɗu da Allah lafiya. In kai haka nan shikenan ka huta. Allah ya taimake mu. Li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir, Allah ya faɗi wannan ne, ya yi bayanin shi ya sammai da ƙasa, kuma tsakankanin su shi ke sauke dokoki, don ku san Allah subhanahu wataala mai iko ne akan kowa da komai. Ai Allah ma ya faɗi doka guda, ya faɗi kuma ƙa'ida guda, in ba za ka bauta mishi ba to babu komai. In istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi tanfudhu, doka tana aiki ne tsakanin sama da ƙasa, in ka fita inda ba nan ba babu komai, ka je ka darka ka. Sallar ba sai ka yi ba, ba magana aure muke yi ba, auren ba sai ka san shi ba. Shi Allah akwai inda yake son ma'aurata su zauna, in dai kana ƙarƙashin sama da ƙasar sa to wannan al'amari na kanka. In kai imanin kuma Allah zai biya ka, in kai ai imanin kai aikin Allah zai biya ka. In ko ba za ka yi ba babu komai, Allah ya riga ya bada dama ba sai an bauta mishi ba. Ka fita kawai ka tafi ka je wani wurin wanda ba sama ba ba ƙasa ba, ka je kai harkar ka, kai ta tsalle kai kadai. Allah ya sauke. Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, kuma hakika Allah subhanahu wataala ya kewaye kowane abu, kowane abu Allah ya kewaye shi ilman, da sani. Ya san kowa, ya san komi, ya san abin da zai faru yau, ya san abin da ma zai faru gobe da jibi da gata, kuma sanin sani na hakika. Allah ya ce mu kai mu abin da mu karanta daidai a cikin wannan sura, Allah ya ba mu iko aiki da shi. Abin da muka yi kuskure kuma Allah ya ba mu iko gyarawa, ko mu aiki da abin da muka gyara din. Marasa lafiyan mu Allah ya ba su lafiya, masu lafiyan Allah ya kare mu da lafiya. Waɗanda suka kawo fikirin tunanin asasa wannan masallaci Allah ya saka musu alheri. Wanda ya sai wannan fili ya bada don gina wannan masallaci Allah ya saka musu alheri. Mutanen gari baki ɗaya da aka zabura aka miƙe tsaye aka asasa wannan wuri, wannan masallaci Allah ya saka mu kowa da alheri. Wanda ya ɗauki nauyin ƙarshe abin da ya saura Allah ya saka masa da alheri. Damuwoyi da muke fama da su a cikin kirazan mu Allah ya warware mana abin nan. Ya Allah ka san mu, ka san bukatun da ke cikin kirazan mu na alheri. Ya Allah duk wanda ke da bukata ta alheri, ya Allah ka biya masa. Wanda ke da bukata ta alheri wanda ba zai iya ba, Allah ka iya masa, Allah ka tallafa masa, Allah ka agaza masa. Fitintunu na kashe-kashe da satan al'umma da ya mamaye wannan kasa da kasashen duniya baki daya, Allah ya kawo mana ƙarshen shi, Allah ya kawo mana ƙarshen shi. demokrasi da take tuta take kada a duniya Allah ya kawo mana karshen wannan tuta na demokrasi